Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga shimfidar shirin daga El Hikaya kan yadda takaya a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya soke shugaban hukumar jiragen ruwa Alhaji Sunusi Bayero daga kan mukaminsa, inda a bangaren tsaro kuma ya bukaci sojoji su kawo karshen Boko Haram nan da wata uku. Kakakin majalisar wakilai Yakubu Dogara ya kaddamar da zauren 'yan majalisar ran arewa maso gabas don tallafawa yaƙi da ta'addanci. Sanata Goji ne shugaban zauren da ke mara baya ga ƙirƙirar hukumar kula da arewa maso gabas.
Kai baka je Maiduguri ba ko? Ina je Maiduguri na ga abin da na gani. Da ma'aikata da kuɗi da taimakawa cikin Najeriya da ƙasashen waje, bankunan duniya ne wa ina ne matashi.
Ahmed Idikawo a madadin tsohon ministan sufuri ya yi watsi da zargin da Barista Jalo ya yi na cewa binciki tsohon ministan da karkata akalar dara biliyan ɗaya na shimfiɗa titin Dogo.
Abin takaici ne a ce a matsayinsa ya buɗe baki ya yi ta manganun don neman burgewa, ka san akwai wasu masu so su zamanto guni na gwanaye rana saka.
Karewar shirin muradun ƙarni ya sanya za a fito da sabon shiri da zai yi aiki zuwa 2030. Nasiru Adamali, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka yanzu za mu nufi zauranmu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani da zauren na Kanan Dabo, inda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ke jagorantar wata tattaunawa kan sha'anin tsaro da zaman lafiya da kuma rawar da ya kamata kowa ya taka. Yau Mahmud zai dora ne daga inda yake komawa ga Barista Huwaila Ibrahim.
A nan barista akwai kuma wasu majajen da ba matan da ba lallai mazan su mutu ba. Tantama suka yi kowa ya an yi ana gudun ceton rai. Ya kike ganin ya kamata a yi abin da kuke cewa reunion?
To ai da ma yawanci zaka ga a yanzu kuma yawanci da ma wannan zaka ga a yanzu camps din da muke da su naga an riga wasu ma sun riga sun yi dan musafin ma tunda aka yi zabe aka gama hankali ya kwanta abun mamaki ranar ina zaune akwai wani camp a abuwa uku sometimes suna dan leka su haka leka ni magana da su ni waye kuma akwai gidan kawata a kusa da wurin ina zaune a gidan kawata sai aka dinga shigowa wai an gamo ne ta an shigo ayi musallama nace ah ina zuwa wai zamu koma gida nace yanzu wato mai duburi tayi lafiya yobe tayi lafiya ana ta munna za a koma to wasu daga ciki amma still har yanzu akwai raguwar mutane because akwai waɗanda ba su zama yi ba akwai wanda a dai a nace still united with their family wani zaka ga mutum garin Gudu ne wani ya mutu wani kuma a shi ma ya tafi to amma yanzu alhamdulillah irin labaran da muke ji daga wannan shiyar kaman garin yayi lafiya kaman yanda ake tunani yayi lafiya ya rugu wasu dama dole idan a wayannan camps din zaka ga akwai wayan har yanzu an ajiye su ana jira ana neman family din su but amma kuma ka san duk abin da aka ce gwamnati ne akwai dan dole za a samu aka saboda kuma dole mu ba su uzuri saboda ba za su iya komai ba abubuwa sai muka ne
akwai kungiyoyi
sosai da ce abin da muke so ga wakilci da suke idan ko mu kanmu ma daidai gurgurdo mun yi repatriating wasu iyakacin waɗanda za mu iya tunda mu ba kuɗi ne da mu kuma gaskiya ba fundin muke samu daga wurin kowa ba to mun yi kokari iyakacin a little bit of them mun hada su da family din su da zamu iya ce amma yanzu gaskiya ko a yanzu ma a ƙasa akwai mutane da yawa da ba su hadu da family din su ba wasu kuma har yanzu ka san mutum in aka ce maka mijinka baya ne kaman a ce mijinka ya fita daga gida ya yi shekara 10 bai dawo ba matar tana zaune tana nan tana zaune tana jira tana ta'addu'a kullum gani take kaman zai shigo
da haka barista a ganin ki muke ganin ya kamata misali gwamnatin tarayya da ma gwamnatin jihohi su yi dan ganin cewa dawo da batun martaba dinnan ta mata da suka shiga wani hali da kuma kula da yansu da sauransu me kike ganin ya kamata mahukunta su
ayi babban abinda ya kamata gwamnati ta yi is bayan an dawo bayan an yi rehabilitation mace an dawo mata da martabarta ta dawo ta yadda cewa ni mace ce da ina kaza to irin wannan dama zaka ga kuma ya kamata sai a zo a zauna sai a duba ta a ga wani irin sai take da me kike da shi da zaki iya dogaro da kanki kuma sannan akwai wani bill da aka yi da alhamdulillah kwanakin baya na san an riga an yi fast ne shi wani NAP wanda yake bill ne wanda ya assasa kuma jaddadawa muhimmancin mace muhimmancin yaro muhimmancin yarinya ya sun assasa to wannan ita wannan bill din da aka yi ita kadai idan gwamnati ta dauka ta yi aiki da ita za ta fitar haƙƙin kowace mace da take mulka za ta fita kuma haƙƙin yaro da yake karkashin ta. In dai aka assasa wannan bidin aka yi amfani da abin da yake ciki. Saboda bin ne wanda ni na san shi ciki da waje na san abin da aka rubuta. To ni na tabbata idan aka ce an bi wannan bidin yanda yake aka dauke shi yanda yake. Babu mutum da za ta wuce wai ba ta da wani kaza ko an babu ma mutum da za ta complain.
Kafin mu je ga Mustafa a takaice naga kaman kafin yana so shi wani abu amma a takaice za ka yi magana saboda za mu yi round off.
Wani abin nan ne na tuna da barista ta ce da cewa mata za ka ga a wajen yaki da yake ta san ba ta zuwa wajen yaki ba sai wata take da labari ko makamancin haka. To ni na yi tunesin na gani saboda ta yi mace tana jan yaranta har ma da mijinta ma wata kila daga gaga sai wani mamaki ta aya zai yi miji ba shi ne ya fi karfi ba shi ne kamata ya ja su. Akwai wata mata mun yi hiran da Times wani Daily Magazine na British ko 99 January. So wata mata ce ta dawo da ta fito a lokacin da rebels kai capturing din Freetown in January. Yan tawaye suka sake kamawa bayan korar su da muka yi suka sake da suka kama cikin garin Freetown har da girfa da shugaban kasa. To ita gidanta yana wancan wajen sai ta taho muna nan wani defense headquarters wanda shine kusan karshe yana kusan kaman kan sibiri ne haka. So daga shi kawai sai dai ruwa saboda haka akwai helicopter akwai dan heliport a ciki inda helicopter yake sauka. To sai mutane wanda suke evacuate wanda suke gudu su bar kasa zuwa gini kwanaki da haka ko kasashe na kusa. To anan akwai helicopter na soja helicopter da suke ta dauka ana fita da su. To ita ta zo wallahi sai ta je za ta shiga jirgin sai ta dawo saboda ha muka ce me faru ne kike kike wuce kin tare wa mutane tace ita tana ta kuka tace ai ta bar ƴaƴanta ne da mai gidanta ba ta san halin da za su kasance ba saboda haka ta kasa shiga. So shine nake bayanin da magana
ba karshe an kai da ita
wallahi ni gaskiya ba zan ma iya sani ba tunda abu ne da yawa mutane ni dai na bar shi a ninta kuma su da ai ba zan ce ni ma zan je da dauko mata su ba
ban san yanda kika kare ba amma ita bin mace ni na tabbatar
ba za ma su ko ba za ta shiga
to ba za ta shiga ai ba za ta shiga ba sai dai in a gama abinda ake sai dai in an kashe ta amma ba za ta shiga ba.
Mustafa kungiyar ku ta Democratic Action Group suna aiki da NSPR ita ma wani shiri ne na da yake yunkurin wato tabbatar da zaman lafiya da daidaito a tsakanin al'ummar Najeriya. Yanzu gwamnatin nan ta yunkuro kamar yadda ake taimaka ta fata cewa za ta yi abin da al'ummar kasa suke dade suna nema. Wai kuna aiki da wani bangare ne na gwamnati don ganin cewa irin waɗannan abubuwan na daidaito na lumana na wanzar da tsaro misali da musamman abin da ya sa muke ta magana akan waɗannan abubuwan shine ku kuna hulɗa da matasa matasan nan kuma kashi kusan 90 da su ake amfani ake yin wasu abubuwa waɗanda ba su dace ba don wani bukatu na sirri. Ya kuke ganin ya kamata ko kuma wannan gudunmawa kuka bayar wa gwamnati ko kuma ku a matakin ku na kungiyoyin da kuke ganin cewa ya kamata al'amura su tafi daidai me kuke yi yanzu ko bisa haɗin gwiwa da gwamnati don ganin cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu?
To alhamdulillah a guruje na farko ita NSRP wata hukuma ce ta Ingila wacce take ba shi taimako ko kuma ake haɗin gwiwa da gwamnatoci da kungiyoyi masu zaman kansu akan ita samu ingantacce zaman lafiya musamman kan harkar tsaro kuma ta zo da wasu tsare-tsare wanda da babu irinsu wanda yake hada jami'an tsaro da gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu masu rawa da tsaki. Misali akwai wani kwamiti da ta kafa mataki na kasa da ake National Security Forum wanda ya hada duk wa'annan da na bayyana maka. Sannan a nan mataki na jiha muna da wani kwamiti da ake Safe Conflict Management Alliance. Kungiyoyi ne da wanda shugabannin tsaro masu suke shugabanci wanda muna zama da kungiyoyi da masu ruwa da tsaki da jami'an tsaro kowanne ka sani muna zama a duk ƙarshen wata mu tattauna abubuwan da shi harkar tsaro na jiya wanda da harkar tsaro jami'an tsaro suna gani nasu ne kawai su da su ko ba a da jami'an tsaro samu nasara ba ta da jama'a gari ba. Alhamdulillah wannan tsari da ina safi ta shigo tana taimakawa ta yi taimaka a mataki na jiha sannan wanda yake kusan jihohi bakwai da suke takwas da suke aiki a ciki da akwai irin wannan kwamitocin. Sannan a ƙananan hukumomi akwai abin da ke community peace partners su kuma wasu masu wadda tsaki ne a ƙananan hukumomi wanda suke da suke haduwa suke tattaunawa akan abin da ya shafi zaman lafiya ingantacce da wani a matakin su. Sannan akan tambayar da ke mun cewa mai wannan muna aiki da gwamnati a yanzu da muna akwai wani aiki wani project da ke a state ƙarƙashin Option National Security Advisor wanda yake ƙungiyoyi masu zaman kansu muna tattaunawa muna ba su shawari ko muna haɗa ƙarfe da ƙarfi muna da ƙungiya da ke fatan sa a ga balance extremism wanda yake ya za a ga cewa an rage yawan rungumu da ake samu a jihohi da sauran makamantaka. Sannan kafin na gama akwai kira da nake so zan yi ga gwamnati based on maganganun da malama hu
ila kai dama yanzu za mu yi round up da mu kulle saboda ka sai ka ba mu sakon ka na ƙarshe.
Yawwa akwai wani kudi da ake kira victim support fund wanda aka yi aka a lokacin gwamnati ta shuɗe aka nemi taimakon masu ware ciki da masu arziki da sauransu. Ya kamata gwamnatin jihar mu haɗu wannan kuɗin da aka tara don a taimaka wanda suka rigingimu ta tarwa a ta wahala kamar yadda suke faɗa a ga an taimaka ina kuɗin yake mai ake da su muna so mu san gwamnati ta ɗau wani mataki a kai.
Haka dai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ƙarshen wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da zama daular Alkarazibi. Yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Dr. Junaid Muhammad daga Kanan Dabo da kuma Rabaran Sadauki Aliyu Auta daga Katsina. Ga Dr. Junaid Muhammad.
Assalamu alaikum masu sauraron murya Amurka daga Najeriya da sauran kasashen Afirka ta Yamma, ba musamman mutanen Najeriya domin abin da zan faɗa ya shafar mutanen Najeriya. An dai yi kuma an ga abin da ya faru wannan karan da ikon Allah da kuma taimaka mutane na gida da waje, Jami'ar Buhari ya shi zaɓe kuma ba murɗe ba. To bayan da ya hau akwai abubuwan da ya hango ya gani kuma ya shi ganin cewa gwanda a yi tafiyan nan a hankali domin kar a je garin zaburar tashi mu taka suna mu ga baki ɗaya mu faɗi ga baki ɗaya zuwa ne mana dariya. Na farko dai ya tadda ƙazamin harka ta rashawa da cin hanci da abubuwa da yawa waɗanda shi ƙazamai ne waɗansu ba za su faɗi ba a maganar zaburar rediyo domin sai an kawo alƙalumma wanda kuma babu da lokacin za mu yi wannan. Bayan haka kuma waɗanda suka saura a nan wanda ba su gudu ba don da yawa sun gudu ana cikin propaganda kaza ma ana cewa an kyar na da ministoci kaza 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 amma duk masu wannan magana babu wanda ya faɗi abin shekaru guda ɗaya ya tsaya na gwamnati wanda ba a yi komai ana yi. Bayan haka lokacin da aka yi ɓanna kamar da Hausa suke cewa ana yin tsalle guda ɗaya ne ya faɗi Alhijja amma sai ya tsalle dubu ba fito ba. To mu wannan tsallen mun samu kanmu Alhijja idan ba a hankali ba garin fitowa daga rijiyar da baki ɗaya ta biyu rijiyar ta rufta ta ma binne mutane da baki ɗaya shi yasa ya kamata mutane su kai la'akari. Mu duk wanda ya magana a dubu maganar da ya yi a dubu asalinsa a dubu da me ya yi domin da haka ɓarawo yana zuwa yana cewa a zo ya kamata da Allah a sassauta wa mutane to kasan da walashi domin yana san shi ya shiga ya yi sata an kama shi an kai shi zaka shi gaban kulle yanzu yana zaman beli ne kuma ya ce a sassauta ta mutane da kasantu ba magana ake ba kuma babu wanda yake son a zo a matsa mutane in ba ya zama dole ba kuma amma abin da aka ba mutane na haƙƙi aka ba mutum haƙƙi aka ba mai sai kai ne wannan a zo a yi magiya shi da Allah da Annabi haƙura a bar wannan magana kaza 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 ba zai yiwu ba domin a shari'a ba ka yafe abin da ba naka ba abin da yake naka ne komai za ka yi ka yafe kuma magana mai kawo Allah a ciki bata taso ba domin Allah yana yafe abin da yake haƙƙin fa tsakanin kai da shi mutum da shi da Allah wanda yake kai ko ba kai ba wanda kuma yake kar kai kai saboda taurin kai na dan adam wannan Allah yana yafe amma haƙƙin mutane ba ka da kai ka yafe in ka yafe wannan jahilci ne kuma ko ba zai ko jima wani abu zai biyo wanda za ka zo kana da nasu ne. To yi waɗannan mutane a kula da abubuwan suke ci akwai sarakuna wanda suke ci wanda sun fito ƙarara sun yaushe sun shiga haka siyasa wadda ba hurumin su ba yan Najeriya ga baki ɗaya wanda suka shiga wahala suka shiga wani mummunan hali kuma suna shiga wani mummunan hali su dubi abin da ke fara da idan basira mutum baya shiga gida kamar yadda Buhari ya shiga a halin yanzu yace haka kurun zai shiga kuma yake nan ba za a bude dakuna abin da ga abin da ke shigi ba shi na dauko mutane wanda za su taimaka a zuwa tafi da gidan kowa zai zabi ake ba shi ya shiga wannan halaka ne kuma in an yi wannan za a samu munan abin za a zuwa ta nan gaba ba haka wannan abin da ke faruwa shi ne mafi sauki ga mutanen Najeriya domin yadda mutane suke cikin musifa da bala'i da talauci rashin aikin yi da jahilci da rashin aikin asibiti na lafiya da makarantu da yara suke sa ba su da aikin ba su da sana'a wannan shi ne yin su yake shiga wannan boko haram din da sauran su saboda jahili addini ma ba su sani ba ba su san al'ada su ba ba su san ya kamata ba su san haƙƙin su game da ƙasar da iyayensu da sauran su ba idan aka bari suka ci gaba da haɓaka suna gawurta wannan yaran ba ma wai a zo a yi sabon gwamnati a zo a yi zaɓe a kori gwamnatin da ba ta iya aiki ba a zalima nan gaba za a zo a yi juyin juya hali wanda idan an yi da wanda ya yi da wanda ba ya yi kowa sai ya shiga wani mummunan abu kuma wannan ba sa ba ne a tarihi.
Shi ma rabaran Sadauki ya ce idan aka bi abin a hankali da kuma natsuwa za a ga fa'idarsa.
Yan uwana, yan arewacin Najeriya, assalamu alaikum. Kamar yadda sauran masu kishin arewacin Najeriya da son zaman lafiyar jama'arta, ni ma ina mura wannan kafa ta yada labaru don in kira ga manyanmu na arewacin Najeriya, maza da mata, magidanta da sauran matasa, mu yi ma Allah mu zauna lafiya da juna. Masu yi magana suka ce abin da zaman lafiya bai kawo ba, rashin zaman lafiya bai kawo shi. Ina amfanin tashin hankali, fadace-fadace da sauran ayyuka na takaici da ke faruwa a arewacin Najeriya. Ana asarar rayuka da dukiya kullum. Mu gane fa, tsawon shekarun da muka ɗauka muna tashe-tashen hankula ya haifar mana da koma baya kwarai da gaske ta fannin tattalin arziki da ilimin 'ya'yanmu da zamantakewa. Rashin haɗin kai da muke cikinsa ya haifar mana da munanan al'amura. Mutane masu son zuba jari a arewacin Najeriya yau ba su son su kawo komi saboda irin waɗannan tashe-tashen hankala da muke fama da su. Ko kwararrun masana ma ba su son zuwa arewacin Najeriya da aiki. Karatun 'ya'yanmu kullum ba yake komawa. Haba 'yan uwana, 'yan arewacin Najeriya, ni tunani yadda arewa ta fara a matsayin dunkulallen yanki, ni tunanin irin yadda manyanmu da suka gabata su sa Ahmadu Bello Sadaunan Sokoto yadda suka gina arewa ta wurin kyawawan haɗin kai tsakaninsu, ba na nuna bambanci tsakanin Christopher ko Sanusi da ma suka ɗauka dukansu yaya ne na arewa. Na tabbata inda abin a ce za su iya waiwayowa ne su ga abin da ke tafiya a yau a arewacin Najeriya, za su yi bakin ciki kwarai cikin halin da muke ciki. Gama rashin kwanciyar hankali ya ruguza arewa, ginin da suka yi duka mun lalata. Da wannan nake kira, kuma nake gama kowa da Allah, ko kai Kirista ne ko Musulmi ko Bahaushe ko Fulani ko kuma wane yare ne a cikin arewacin Najeriya, mu daina jani inja, mu haɗa kanmu mu gina arewa, mu ba kowa, mu bar kowa ya yi addininsa, a ba kowa dama ya mori baiwar da Allah ya ba shi don taimakon sake gina arewacin Najeriya mai son zaman lafiya da ci gaban jama'arta. Na gode, ni ne naku Rabaran Sadauki Aliyu Auta Malumfashi.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan karan, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.